Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31.25.16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da ranar Lahadi 6 ga watan Mayu shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban Iran ya ce muddin Amurka ta janye daga yarjejeniyar nuclear da aka cimma tsakanin Iran da manyan kasashen duniya labudda Amurka za ta yi da na sani. Wani bom ya tashi cikin wani masallaci mai cike da jama'a a kudu maso gabashin Afghanistan ya halaka masu ibada akalla 12. Sannan mazauna tsibirin Big Island da ke jihar Hawaii ta Amurka na ci gaba da zama cikin shirin kota kwana bayan da tumbudin narkakun duwatsu ya karu.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku yi cewa rundunar sojin saman Najeriya na bikin cika shekaru 54 da kafata. To ko waɗanne nasarori rundunar ta samu tun kafata?
Mun samu nasarori. Wannan runduna sanda aka kafata 1964 zuwa yau, abubuwa masu tarin yawa sun gudana kuma ta yi rawan gani a wurare da yawa musamman tun lokacin yakin basasa.
Gwamnatin Jamhuriyar Niger ta ce ta yi wa manoma da makiyaya tanadi gabanin zuwan damina. To ko me manoman ke cewa kan tanadin?
Yadda aka hode shi bana haka aka hode shi bara kamar yaro ne da iyaye shi kullum yayi kuka ake zakata duk abin da ka tambaya za mu maka ijiru.
Haka kuma zamu ji cewa wasu matasan jam'iyyar APC sun kona wani bangare na sakatariyar karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. Daga nan kuma zamu kawo muku shirin idan kwaya ta narke da Hafsa Maina Muhammad ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk wannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Iran yau dinnan Lahadi ya ce muddin Amurka ta janye daga yarjejeniyar nuclear da aka cimma tsakanin Iran da manyan kasashen duniya labudda Amurka za ta yi da na sani. Shugaba Hassan Rouhani ya faɗa a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin cewa idan Amurka ta janye daga yarjejeniyar ta nuclear ba da jimawa ba za ku ga cewa ta yi wani irin da na sanin da bata taba yi ba a tarihi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yanke shawara ranar 12 ga watan nan na Mayu kan ko Amurka za ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar ta nukiliya ko a'a. Trump dai ya ce zai fice daga yarjejeniyar idan ba a yi wasu gyare-gyare ba, ciki har da wani tanaji na takaita shirin makami mai linzami na Iran, wanda Iran ta ce saboda kariya da kuma tauna tsakuwa take yin sa. Hasali ma ministan harkokin wajen Iran ranar Alhamis ya ce Iran ba za ta yadda da yin wani kuskure ma ga yarjejeniyar da aka cimma da manyan kasashen duniya ba. Wani ban mai karfin gaske ya tashi cikin wani masallaci mai cike da jama'a a kudu maso gabashin Afghanistan ya halaka masu ibada akalla 12 tare kuma da rawan da ta wasu 32. Wannan harin ya faru ne yan sa'o'i bayan da wasu yan bindigar da ba san ko su waye ba suka sace wasu injiniyoyi 7 akasari Indiyawa a arewacin kasar ta Afghanistan. Harin da aka kai a masallacin ya auku ne a lardin Khors mai iyaka da Pakistan. Shugaban yan sandan lardin Abdul Hanan ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu din muryar Amurka. Ya ce baya ga harkokin ibada ana kuma rijistar masu kada ƙuri'a a masallacin. Ya ce yana kyautata zaton adadin waɗanda suka mutu din zai karu. Hanan ya kuma ce binciken farko ya nuna cewa wani bom din da aka dana ne ya haddasa fashewar, ko da yake rahotannin farko na nuna cewa wani dan kunar bakin wake ne ya haddasa fashewar. Zuwa yanzu dai bayan da dau alhakin kai harin. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mazauna tsibirin Big Island da ke jihar Hawaii ta Amurka na ci gaba da zama cikin shirin kota kwana bayan da tumbudin narkakun duwatsu da ke malalowa daga Kilauea ya kwararo har zuwa sashen gabas na tsibirin, al'amarin da ya tilasta sake kwashe mutane. kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bayar da rahoton cewa gidaje a kalla biyar sun lalace sanadiyar cillowa daga ƙarƙashin ƙasa da tunderu ke yi suna fadawa kan gidaje. Hukumar nazarin tunderun ta jihar Hawaii ta yi gargadin cewa hayakin da ke fitowa daga gidajen da ke cin wuta da kuma tunderun da ke ƙonewa na da haɗarin gaske ga lafiyar jama'a, saboda haka a kauce masu. Babu wani dai rahoton mutuwa ko jin rauni sanadiyar wannan al'amarin. To amma ko ranar Juma'a sai da jami'ai suka yi gargadin cewa akwai sinadarin sulfur da yawa cikin iska, wanda hakan ka iya haɗari ga tsofaffi ko kuma mutanen da ke fama da lalurar numfashi. Yau Lahadi ana zaben majalisar dokoki a ƙasar Lebanon a karon farko cikin shekaru tara. A baya an jinkirta zaben sau da yawa saboda yanayin tsaro. Takarar an fi yin ta ne tsakanin gamayyar jam'iyyu da ke ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Sa'ad Hariri da ke samun goyon bayan ƙasashen yammacin duniya, da kuma ƙungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran. Mata 86 ne ke takara a kujeru Majalisar Dokokin Lebanon ɗin mai kujeru 128, wadda ta rabu daidai tsakanin Musulmi da Kirista. An girke jami'an tsaro a tasoshin zaben da ake yi yau Lahadi. Ana kyautata zaton sai bayan wasu 'yan kwanaki a samu sakamakon zaben a hukumance. Jiya Asabar an kama babban jagoran 'yan adawa a Rasha Alexei Navalny da ɗaruruwan magoya bayansa, bayan da zanga-zanga ta ɓarke a birnin Moscow da sauran birane 90 a ƙasar ta Rasha kan rantsar da Vladimir Putin a karo na hudu a matsayin shugaban ƙasa. 'Yan mintoci da isowar Navalny a tsakiyar birnin Moscow, sai aka kama shi da kuma amininsa Nikolai Liansky. 'Yan sandan kwantar da tarzoma ɗauke da kulake da ma wasu mutane saye da kayan sarki na gargajiya sun afka cikin cincirin da mutane aka sari matasa a birnin na Moscow, inda suka yi ta kakkaman mutane. Alexei Alexandrov, wakilin Quarren Time, wani shirin talabijin na harshen Rashanci da muryar Amurka ke shiryawa tare da haɗin gwiwar Radio Free Europe da Radio Liberty, shi ma an kama shi aka tsare shi na wani ɗan lokaci a wurin zanga-zangar da aka yi a birnin na Moscow. Ya ba da rahoton cewa 'yan sanda sun yi ta dukar masu zanga-zangar da kulaki, suna kuma shure 'yan jarida da ƙafa, suna kuma tare su.
Ibrahim Kalmas ti Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, manyan kwamandojin rundunar sojin saman Najeriya sun hallar a birnin Kaduna, inda ake bikin cika shekaru 54 da kafa rundunar, tare da tilawa irin nasarorin da aka cimma cikin wannan lokaci. Daga Kaduna ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Manyan kwamandojin rundunar sojojin saman Najeriya daga sassa daban-daban na ƙasar, baki ɗayansu sun hallara a nan birnin Kaduna da ake bikin cika shekaru 54 da kafuwar wannan runduna. Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya mun ƙarin bayani dangane da irin rawar da wannan runduna ta taka kama daga kafata zuwa wannan lokaci.
Mun samu nasarori. Wannan runduna sanda aka kafata 1964 zuwa yau, ba masu tarin yawa sun gudana, kuma ta yi rawan gani a wurare da yawa, musamman tun lokacin yakin basasa da aka yi 1967 zuwa 1970. Wannan runduna ba a daɗe da kafa ta ba wannan yaki ya bayyana, kuma duk da haka wannan runduna ya zamanto sun shiga cikin wannan yakin, kuma sun taimaka a wajen ganin cewa an kawo ƙarshen wannan yaki bayan shekara uku da aka yi. Na tabbatar ka tuna wannan runduna ta wurare da yawa, kamar wannan yaki da aka yi na lokacin da Chadian rebels suka shigo ƙasar Najeriya, rundunan ajino mayakan sama suna cikin waɗanda suka fafata suka kore su, kuma lokacin katuna yaki na ECOMOG da aka yi a Liberia da Sierra Leone, wannan runduna ta tura jiragenta wanda suka yi rawan gani wajen tabbatar da cewa an kawo ƙarshen wannan yaki da fitina, wanda kuma yasa aka samu gwamnatin demokradiyya a wannan ƙasashe guda. Akwai gurare da yawa da wannan runduna ta taimaka, kamar nan gida wannan yake-yake da ake yi da fitinu da ake yi jihohin arewa maso gabas duna suna cikin mayakan da ke kokarin tabbatar da cewa an kare mutuncin mutane an kare jinanin su an kare rayukan su da dukiyoyin
mabudin Bargo Abubakar Umar Tsanni na daya daga cikin tsofin jami'an wannan runduna
in ka lura a cikin kasa akwai internal crisis da ke ta faruwa wanda sojojin sama akwai gudunmuwa sosai da suka bada wanda yau in baccin karfin da suka nuna da irin jajirtakar da suka nuna da Najeriya Allah kadai ya san inda za a shiga
yayin shi wannan biki kimanin sama da jiragen yaki 25 ne suka yi atisayen kayatar da manyan baki kana wasu daga cikin sojin sama na musamman suka yi sokar lema abinda ya kayatar da manyan baki a wannan taro san mai na kaina muryar Amurka daga Kaduna a Nigeria
wai ka dake da mutuwa mai banto do sai soja kun dake da mutuwa mai banto do sai soja don wada bidina ida ta
to a gaida Hassan mai na kaina Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta bayyana tanadin matakin saka manoma da makiyaya cikin kyakkyawan yanayin da zai ba su dama guna da ayyukan noma da kiwo yayin da damuna ke shirin kamawa. Sai dai kungiyoyin mazauna karkara sun ce suna jira su gani a ƙasa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimu Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Kaucewa faruwar abubuwan da aka saba gani a can baya idan lokacin damuna ya zagayo ya sa majalisar dokokin ƙasar Nijar gayyatar ministan bunƙasa ayyukan noma da kiwo a hallara a zauren majalisar domin jin irin tanadin da gwamnati ta yi domin walwalar manoma da makiyaya na majalisar dokokin kasa Alhaji Hamma Asa wanne ainihi shine ya rubuta wa ministan wasiƙa ya bayyana cewa
mun taba ganin wannan sakaki wanda yake bayan an kare shibika sai mu ji an ce ai akwai iri to bayan kenan mutane sun fara noma menene za a yi da iri shi kuma irin nan da kuɗi masu yawa aka sayi ne saboda ya he karfin irin wancan hatsi na gargajiya wanda aka sawa ayi hura ko ayi to a waɗannan tsarkakakken iri ne mai tsada kenan ya kamata yana hannun talakawa da lokaci yayi su amfani da shi saboda a samu aikin da za su yi su sami sakamako ne mai karfi
a bayanin da yayi wa zauren majalisar mataimakin ministan Muhammad Busha ya tabbatar da cewa hukumomi sun tanadi wadataccen iri mai nagarta hada da takin zamani da magungunan kashe kwari yayin da makiyaya za su amfana da abincin busashe da dukkan wasu bukatun kare lafiyar busashe a tsawon damunar da ke shirin kamawa kwarai yake bai fayyace yawan kudaden da aka ware domin wannan shiri ba to koya majalisar ta ji da bayanan gwamnatin
lalle ni da nikiresa na gamsu da shi saboda ya bani bayani filla filla na waɗannan abubuwan wanda ni tambaye shi kuma fatan da muke kiran da zani in an ka kai wannan iri in an ka kai wannan takin zamani da maganin kashin kwari da maganin dabbobi kuma da dusa da sauransu ya kamata mutane ma'aikata su yi adalci za mu samu fa mu ga madubututuwa ko ina su bude idanu su gani ai mu mutane adalci ya zamanto su shiga hannun talakawa
rashin zartar da abubuwan da aka tsayar akan lokaci yasa shugabannin mazauna karkara nuna shaku idan talakawa za su mori abubuwan da gwamnatin ke cewa ta yi tanadi domin su a bana kamar yadda za a ji daga bakin Abdullahi Nino Gajango na kungiyar platform Peizan a yankin Difa
yadda aka hode shi bana aka hode shi bara kaman yaro ne da iyaye shi kullum yayi kuka ke zaka ta duk abin da ka tambaya za mu maka shiru haka nan ne zakanin mu kanje za a yi amma ba an yi bane kowane shekara haka yi bana kam shi na ci ya kare mai abin da za ta yi abadi
Noma da kiwo na kan gaban ayyukan da galibin jama'ar Nijar ke dogaro a kansu don samar da cimaka yayin da waɗannan ayyuka ke zama hanyar kudaden shiga a gare su kuma bayanai na nunin lokacin damuna ne yafi daukar hankalin manoma da makiyaya a karkara kore yake sannan a hankali wasu sun fara rungumar ayyukan noman rani Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
To a gaida Sulaimu Muna Barma wasu gungun matasa karamar hukumar Ninge a jihar Bauchi sun kona sakatariyar karamar hukumar a jiya Asabar saboda sun shafa sa'o'i suna jiran a gudanar da zaben shugabanni a matakin unguwanni a jam'iyyar APC. Amma hakan bai yiwu ba. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
Wani gano da yake amincewa na faɗi sunansa ya yi mini ƙarin haske a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho.
Abin da ya faru shi ne za a gudanar da zaɓe na ward-ward na jam'iyyar APC. To, sakamakon jimawa da mutane suna jiran su zo a gudanar da zaɓe har bayan ƙarfe uku nan. Kusan an tara gun santar zaɓen aka ce an koma sakatariyar local government kafin a je a tara su a mutu jawabi. Shi ne suka harzuka wasu suke ga kaman wasu suna an yi ma zaɓen wasu kuma suka ga ba a ma mutu adalci ba ko ba da a mutu adalci ba kafin a farga kawai ya ga wuta wasu matasa gungun matasa sun sa mata sun sa wa ƙaramar hukuma wuta. Ofishin ciyaman dai da chamber council chamber da wasu ofisoshi duk sun kone.
Daraktan sashen gudanar da mulki na ƙaramar hukumar Ningin Kabiru Abdullahi Muhammad ya tabbatar da batun kona wasu sassan ginin karamar hukumar.
Bangaren admin ne ya kone. Daga nan dai shiga karamar hukuma har zuwa ofishin chairman zuwa council chamber na ya kama da wuta. Sai sannan kenan sai ma'aikaci na ya kira ma'aikacin mai kira mu cewa lallai ga wuta ba ta kama a gaba. Na runtumo abu take nan sai muka don ka samu wallahi mun kasa control din da kyar. Allah ya muke mu da dan ruwa ruwa da kabila ba mu da fata ba da gusha ba komai. Sai muka Allah ya muke muka control da tsaya iya wannan block ba samu ta jumping ta kwata oda block ba muka samu control.
Eh kuma do mai ritaya Ahmed Tijan Babu Gamawa ya ce an ba su form bayan da aka tada jijiyar wuya.
Alhamdulillahi bayan da aka yi ta da barwa kaiwa da kawowa an ba da dukkan waɗannan forms da aka nema.
To ya batun zaben washe za a gudanar kenan?
To alhamdulillahi mu dai mun yi korafi a kai abubuwan da aka so a yi ba gaskiya ba ne kuma ba bisa doka da oda ba. Ta yau ba yi zaɓe ba, ƙwarai da gaske ba yi zaɓe ba. Tun da yau ne aka bamu form kuma form ɗin nan ba a bamu shi ba sai ƙarfe 11:35. Kuma ka san a bisa doka ta zaɓe na APC wato shi election guidelines an ce sai an baka forms ka cika tsakanin lokaci zuwa awa 24.
Barista Luka Musa Haruna, mamba a kwamitin da jam'iyyar ta ƙasa ta APC ta turo jihar Bauchi domin gudanar da zaben ga abin da ya ce.
A yanzu kamar yadda ka gani mun raba kayan aiki ne kayan zaɓe forms wanda muka bayar wanda za a kai su har zuwa ƙasa daga state zuwa local government daga local government zuwa ward level. Amma kamar yadda dokan APC ta tanada a yau za a yi zaben nan ina ga kuma muna cikin wannan lokaci idan kamar yadda
ka gani karfe 2:30 ne yanzu. Akwai wanda yake sai sun shiga jirgin ruwa su tsallake su je wajensu. Kana jin za su iya cimma wannan lokaci ko wani
za su iya? Ai already sun ga sun tafi. Yanzu interview da muke da kai ba sa nan sun ga sun tafi. Wataƙila ma wayansu sun isa har sun fara zaɓe. Dama wannan abu wannan ai kaman ana yin sa ne a cika doka amma wayanda za su yi zaɓen nan suna can suna zaune. Yanzu an kai musu kayan aiki na tabbata kuma an fara zaɓe kuma za a yi cikin lafiya a gama lafiya a dawo lafiya.
A wata sabuwa kuma babban kotu a jihar Gombe ƙarƙashin mai shari'a Ibrahim Muhammad ta soke zaɓen shugaban matasa na jam'iyyar APC masu kawo Muhammad da aka gudanar a watan Oktoban bara don rashin sanya sunan Musa Muhammad Gidado Musaji a takardar zaɓen bayan ya cika dukkan ƙa'ida. Kotun ta umarci jam'iyyar da ta sake gudanar da zaɓe da kuma ba da cikakkiyar dama na tsayawa domin yin takara da kuma soke ƙarar mai ƙara daga jam'iyyar alhali ana kan shari'a. Mai shari'a Ibrahim Muhammad ya umarci da baiwa mai ƙara Musa Muhammad diyar ɗawainiyar ƙara da ta kai naira 90,000. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla a gaida Abdulwahab, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma yanzu agogon na cewa karfe 11:19 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. barkanmu da warhaka. Barkanku da kasancewa da mu a shirin Idan Kwaya ta Narke Fa, wanda zai dinga zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC duk ranar Lahadi a shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya da Niger. A cikin shirin za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolin su. Sunana Hafsat Maina Muhammad, ku biyo mu.
Da mutane za ka kwakwalo wanda ka shaye-shaye da sai ka ja mamaki saboda tago take da kasan busasshen dau.
Manazarta sun dade suna bayyana muni da illan shan miyagun kwayoyi, to sai dai lamarin yayi kamari a daidai wannan lokaci da alƙalma suke nuna cewa adadin mata masu shaye-shaye ya zarci takwarorin su maza. Wakilinmu a Sokoto Murtala Faruk San Inna ya aika mana da wannan rahoto.
Rabi'atu Muhammad ita ce shugabar kungiyar Adon Gari mai fafutukar yaki da shan miyagun kwayoyi a tsakanin mata a arewacin Najeriya.
Shan miyagun kwayoyi ga mata yanzu kamar ya zama abun kawai burgewa da kuma zamani da yazo da shi. Idan baki yi ke ba kauya ce, da can abun ya tsaya ga maza ne, yanzu kuma mata ma sun linka maza wurin harkar shaye-shaye.
Kwamishinan na lafiya Dr. Balarabe Kakale, wanda kwararren likita ne, ya ce la'akari da aibun da shaye-shayen waɗannan magungunan ke haifarwa ga lafiyar jama'a shine ya tilasta wa gwamnati yin wannan kiran.
Da mutane za ka kwakwalo wanda ka shaye-shaye da sai ka ja mamaki saboda tago take da kasan busasshen dau. Sannan kuma can wajen wannan limbic system din koshi dut sai ya zamanto ya lalace. In mutum ya kamu, wallahi abinda mahi a alade shine kan ma a bari mutum ya fada cikin wannan plan na shaye-shaye. Don haka haga shi mai sha matsayin wanda an haƙwara na masu samar da kwayar, wallahi su an manya-manya masu laifi. Wannan maganin mura yana dauke da wata kwaya wadda ake cema codeine. An sa ta dan kadan ne domin ta taushe tadi. Wasu makirta da su ha gano cewa akwai codeine a ciki, shi sai su dinga tattara codeine din a wannan maganin na mura da yawa, kwalba ɗaya kwalba biyu, su sha don su samu wannan maye da shi wannan codeine ke sa. Nan Najeriya aka yi su, daga wani bangare na Najeriya a yiwu da suna arewa. To tunda bai da wani takamaiman amfani, to gaba ɗaya haramtar da shi.
A cewar shugaban hukumar hana sha da safarar miyagun kwayoyi ta ƙasa a jihar Sokoto Ms. Baho Idris, wannan kiran na gwamnatin jihar zani ce ta iske mu je mu idan aka yi la'akari da kalubalen doka da suke fuskanta a yaki da shan waɗannan kwayoyin.
Inda a ce yawancin manya-manyan hukumomi kamar ta jihohi, musamman jihohin da suke arewa, za su haɗa kansu su yi wannan kiran da babban murya. To idan gwamnatin tarayya ta dubi da akari da mutuncin ɗan adam da kuma kare kowane mutum da samun lafiyar shi, to za ka cewa idan gwamnatin tarayya ta ainihin hana aiwatar da waɗannan magunguna sai da su, to hakikanin gaskiya ta kanta gwamnatin za ta samu rangwame wajen kashe kuɗaɗe.
Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To sai dai wani hanzari ba gudu ba. Ranar Talatar makon jiya, gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki kan yaƙi da miyagun kwayoyi, inda ta hana shigowa da sarrafa duk wani maganin hana tari da ke ɗauke da sinadarin kodin. Wakilinmu a Abuja Hassan Maina Kaina ya aiko mana da rahoto na musamman kan wannan batu.
Wato duk wanda yake Najeriya, musamman wanda yake arewacin ƙasar nan, ya san cewa wannan matakin da gwamnati ta ɗauka shi ne matakin da ya fi dacewa, saboda wannan abun in an bi shi yadda ya kamata, to za mu samu nasarar cin wannan illa da ta mana katutuwa ƙasar mu.
To washin ma menene wannan sinadari na codeine? Tambayar kenan da naiwa wani ƙwararren likita Dr. Salih Abba.
Wato gaskiya shi ita wannan wato sinadari na codeine din ainihin sa dama an yi shi ne musamman an sa shi sinadarin wato magungunan mura ne, don saboda duke ya nuna a baya cewa lalle ita ma maganin codeine din a cikin tana da ɗaya daga cikin maganin da magungunan da suke gamsarwa idan mai mura ya sha. To amma a gaskiya kwanakin nan bincike wato na kusa-kusan nan da aka yi gaskiya ya nuna kuma ba haka bane. Amma ita ainihin sinadarin codeine sinadari ne ta wata wato wani sinadari ne da ake kiran jimla ke ana ce musu opiate. To su kuma opiate din nan a gaskiya yana daga cikin illolin yana saba da shi, abin da ake kira kamar addiction kenan. Yakan saba da shi idan aka sha shi fiye da misali haka jiki yake saba da shi, kamar yadda yake saba yakan saba da su cocaine da sauran nau'e-nau'e irin waɗannan abubuwa a gaskiya.
Dr. Sale, idan muka dube da aka haramta wannan kojin din misali, kai a matsayinka na likita, idan muka duba amfani da rashin amfanin sa, me zaka yi cewa kai yayi daidai ko kuma ba kyauta ba?
Ai ya kamata duk jimawa wannan din amfani, don saboda kashi abu ya nuna cewa ba ma da wani alaƙa akan mamura da baki da akwai magungunan mura da kashi wanda kuma ba su da wannan illar da zai da jawo da ke da. Kuma kamar yadda nake gaya maka banda ita kojin akwai magunguna da yawa wanda ya kamata a yanzu a ce an daina ba, wato an daina ba da lafiya.
Shin ko hukumar yaki da sha da fadocin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya na ganin haramta codeine ka iya yi wa tufkar hanci a don a magance wannan matsala na maye tsakanin matasa? Ga Sule Ahmad Ningi.
Kage yanzu an hana codeine, to yanzu kuma suna nan suna ta bincike meye za a yi da wata kwaya ce, da wace kwaya ce za a hada a kuma ta bada wannan abun mayen.
To ku hukumar ku me kuke akan wannan?
Mun yi murna da wannan abun da gwamnatin tarayya ta yi. Na biyu, in ka ji abun da minista ya faɗa, ya ce da pharmaceutical council da NAFDA da ministry of health da NDLEA za a sanna a tattauna. To muna jiran.
To madalla, to yaya jama'a ke kallon matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka? Ga rahoton Babangida Jibrin.
Mr. Ona Sunday Oche, mataimakin director ne a hukumar NAFDA mai kula da ingancin magunguna da abinci.
33 containers of tramadol. Do you know, I'm from the north. In the whole north now, our youth have been destroyed because of tramadol.
Kimanin sundukai ko kontenoni 33 na nau'in magungunan tramadol ne aka kwace daga hannun yan sumoga kwayoyin da kuma matasa ke amfani da su wajen shaye-shaye musamman a arewacin Najeriya. Su ma dai matasa sun yaba da wannan mataki da gwamnatin ta dauka.
Wa'ansu ba su shan wiwi amma za su je su saye wannan magani su rika sha da kudin su da kwayoyi da sauransu a kemis.
Masu sauraro, anan zamu dasa aya, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta bada umarni, ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya.
To madalla a gaida Hafsat. To yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin wasu sakonni da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau cewa matasa masu ɗabi'ar shaye-shayen ababen da ke sanya maye, ku yi wa kanku faɗa. Ku sani fa, ku ne shugabannin al'umma kuma ƙasar nan za ta kasance a hannunku nan gaba. Sako daga Alhaji Abubakar Jibrin Dango Saudin Latin Funa Kai. Sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa a gaskiya ma wannan mataki da al'ummar birnin Gwari na jihar Kaduna ke shirin ɗauka na kare kansu da kansu daga har-harin 'yan bindiga da ɓarayin shanu da masu garkuwa da mutane a yankin. Tabbas wannan mataki yayi daidai duba da yadda gwamnatin jihar Kaduna ta kasa kawo ƙarshen matsalar tsaro a yankin na birnin Gwari, domin ko a kwanakin baya an kashe sojoji 11 kuma aka yi garkuwa da wata amarya. Kwatsam sai gashi jiya wasu 'yan bindiga sun kashe akalla mutane 27 a ƙauyen Gwaska da ke yankin birnin Gwari. Sako daga Bashar Kansila mai tukunya bakin kasuwa Darin Daji jihar Kebbi da Shu'aibu Zidane. Sakonmu na gaba cewa idan Allah ku bani dama a yau domin in yaba wa mai girma gwamnan jihar Katsina Aminu Balla Masari akan irin matakai da ya dauka akai zaben shugabannin yankuna a fadin jihar Katsina cikin kwanciyar hankali. Da fatan Allah ya taya waɗanda suka yi nasara a gudanar da aikace-aikacen sulami lafiya. Allah ya taya sarƙo, amin. Sako daga Manika Mai Ruwa Road Funtuwa. Sako na gaba cewa kalaman batanci da gwamnan jihar Kaduna yayi akan sanatocin jihar shi, wanda hakan ka iya jawo tashin hankali a jihar. Da wani talaka ne wata magana da za ta iya tunzura jama'a a jihar, wallahi yanzu da an kama shi ba tare da ɓata lokaci ba. Sako daga Sada Sa'idu Daura. Shi kuma sakonmu na gaba cewa murya Amurka, ku gaya wa gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir ɗan Rafa'i cewa a matsayinsa na shugaban al'umma bai kamata ya dinga tsinewa jama'a ba kamar yadda gwamnan ya tsinewa sanatocin jihar shi. Sako daga Baffa Haruna Bajoga, garkuwar kungiyar muryar talaka. Sai kuma wani sakon haɗin gwiwa da ke cewa muna ta yi ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka murnar zagayewar ranar 'yan jaridu ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar 'yan jarida. Sai dai 'yan jaridu na fuskantar cin zarafi daga hukumomin ƙasashe da dama a duniya, musamman ma a nan nahiyar Afirka da Asiya. Muna addu'ar Allah ya dafa wa 'yan jaridu baya da ayyukan da suke gudanarwa. Sako daga Mansur Babawuro na faɗa da Babangida Yusuf na faɗa da kuma Muhammad Dahir Damari da Nura Sani Rajaura Radiologist.
To madalla mun gode da wanda suka samu damar karanto mana aiko mana da sakonni sai a ci gaba da aikowa. To masu raro da wannan muka karshen shirin namu ne yau baki daya sai kuma gobe Litinin da misalin karfe 6 na safe a gogon Najeriya da Niger wato karfe 5 a gogon Ghana za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin
Ibrahim Kalmasi Garba
da ya tana gabatar da shirin da kuma Chibahiro Jodo ne wanda ya hada shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Mr. Santos. Mr. Phil Hashin Gumal ke cewa sai mun sake haduwa. Assalamu alaikum.